Ga alamu dai kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta gare ta kobe ne domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya domin a biya mata bukatunta wadanda ta ce bukatu ne masu zumar ganin an inganta ilimi a Najeriya. Shugaban kungiyar ta kasa reshen kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, Muhammad Mansur Ibrahim, ya ce gabaki daya gwamnati ta nuna ba ta da bukata da cigaban ilimi shine yasa ba ta kulawa da shi yadda ya kamata.
Tallafi da ake ba jami'o'i na LEAP assessment wanda an izo makarantun din kwalejin ilmummuka gaba ɗaya an yi, gwamnatin tarayya ta bada approval na biliyan 15 ga dukkan makarantun din kwalejin ilimi da kuma na fasaha da kere-kere wato polytechnics. Amma abin bakin ciki tun shekara ta 2018 da aka bada wannan abin, wani ya koma ya zauna bisa ga file da ya rasa abin da aka yi, wanda yake ciki ne za a gyara makarantun ne, ciki ne za a tura mutane su yi karatu, a koma ba su training, ciki ne za a gyara ma ɗalibai wurin kwanansu. Halin da nake magana da kai, banda asusun tallafi na TechFund da ke wa makarantun ne ilmummuka ayyuka, wallahi babu wani abin da gwamnatin tarayya ko ta jiha ke yi.
Ya ce so da yawa aka yi rubuce-rubuce na bukatun kawo ɗauki wajen gyara ilimi, amma gwamnati sai ta yi biris da waɗannan bukatun ba tare da ta nuna sha'awa ga amsa su ba, kuma ko da ta yi alkawali ba ta cikawa.
Gwamnatocin jiha da na tarayya ba su gano manuhohin abin da kungiyoyi ke yi, abin da yaren da suka iya ganowa yare na ai tashin hankali a ruwa makarantun ne. Kana ganin jami'o'i, matsalolin da dukkan jami'o'i na wadi. Mallaman jami'o'i suna na kwalejin ilmuka ke wadi, suna na kwalejin makarantun nan fasaha da kere-kere ke wadi. Ba wai sabon abu ne ake so ba. A'a, abubuwan da aka tayare da su tun shekara ta 2009 da aka yi waɗannan agreement, aka yi waɗannan rijejena, gwamnati ta ce za ta yi su har ilayo. Abin ya zama babu ardo, babu uban shafkau, kaga za ta ɗauki ɗaki.
Da yake iyayen yara na hankoron ganin ƴaƴansu sun koma makaranta domin ci gaba da karatu, na tambayi wasu daga cikin iyayen akan yadda wannan tauna tsakuwa da kungiyar ta yi ya zo musu.
Ni malam labaran gida dawa, su malamai yana da kyau su za su yi nazari game da alba, an ce musu a'a ba su kwata hakkinsu ba, amma dai ya sugudu ya zan a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari.
Sunana Shehu Bude, a shekarun jiya na ga su yare suna rubuta waye dinga da aka koma rabin kafafunsu cikin ruwa suke cikin aji-aji na ruwa, ya za a yi a ce ilimi zai gyaru haka? Don haka ina goyon bayansu su je su nemo hakkin ɗiyanmu, kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzaga su gani harkar ilimi a Najeriya ta mutu.
Sunana Junaidu Umar, muna kira ga malamai don Allah su ciza su busa, sannan ga matsatsen ga da aka cikin halin ga da aka newa da kullun, ga corona virus din ga, sannan ga hayhoyar farashin kayayyaki, sannan kuma a tuwa a ce malamai sun shiga aiki san da wace kwaya za su kama wa.
Wannan barazanar da kungiyar ta yi na zuwa a lokacin da wasu kungiyoyi na ma'aikata a Najeriya tuni suka fara yajin aiki, yayin da wasu suka baiwa gwamnati wa'adi ta duba bukatunsu ko su ma su bi sawun takwarorinsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka, a Sokoto, Najeriya.